domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar a makon jiya, za mu ƙara duba lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a Arewa da yadda za a samu bakin zare na warware wannan fitinar. Sai kuma mawallafin shirin tsuntsiya maɗaurinki ɗaya wato Hamisu Lamido Iyan Tama ya ci gaba da bayyana mana nazarin hanyoyin da za a dawo da zaman tare a Arewa.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya.
Ɗan majalisar dattawa daga Neja Muhammad Sani Musa Tiri-Wantiri ya duba kalubalen tsaro da ke addabar yankin na Arewa.
Zan tabbatar maka cewa idan mu 'yan Arewa ba mun tashi tsaye ba, mun yi abin da ya kamata, ba za mu samu kan wannan al'amari da muke ciki ba. Tashi tsaye kamar yaya tunda ba bindigogi za mu rike mu ma mu je mu ce mun shiga daji mun bi wayannan mutane ba. Zan yi kira ne ga shugabanni wanda yake nima ina ciki. Idan muka sa tsoron Allah kuma muka yi abin da ya kamata, menene abin da ya kamata? An yi tsare-tsare yanda za a magance wannan al'amari da ke addaban mutanenmu, musamman kamar ni zan gaya maka a zuwan dina kullun kashe mutane ake yi. Makaman da ake cewa ana so wannan suke, to wayannan abubuwa ya kamata mu shugabanni, ina ce mu shugabanni ba ina nufin shugaban kasa ba, domin komai sai a dauka a labta man shugaban kasa. Ai, shugaban kasa ya yi komai tunda ya sa hannu a kasafin kuɗi, an san nawa aka sa a cikin shekara bakwai nan, duk babu shekaran da za ta shige ba zuba makullan miliyoyi don a yi magance wannan al'amari ba. Amma yau za ka ga sojojin nan da wa'anda ya kamata su yi tsaro, za ka ji EFCC na binsu, zan ba su yi gaskiya ba. Nakan faɗa in ce wannan kuɗi in dai ka ci shi, domin kuɗin nan amfani aka ce ka zo ka yi kan tsaro, ka ci kuɗin nan, to ba kuɗin halal kake ci ba, ka ce haramu. To in ko za mu yi la'akari da haka, zan tabbatar maka abubuwa za su canza. Kuma wa'annan mutane da suke taimaka ma wa'annan mutane a daji, 'yan bindigan nan a daji, in ba an yi maganinsu ba, kuma ya za a yi a maganinsu? Saboda suna taimaka musu, idan suka kama mutum aka ba da kuɗi su ma ana ba su kuɗi. To ya kamata duk al'umma suka san akwai irin mayagun mutane kamar wa'annan, su gaya wa hukuma. Hukuma kuma ta yi abin da ya kamata. Iyakacin abin da za mu iya yi a yanzu kenan. Amma wannan al'amari da kake gani ya wuce wai ka yi tunanin cewa za a wayi gari ne kurun rana guda a ce an magance ta, ba ya yiwuwa. Amma a hankali za ka gani ana shawo kan wannan abu, suna matsawa ana bin su, suna matsawa ana bin su, har Allah ya kawo mu samu na ƙarshe.
Akwai buƙatar gyara daga kowane ɓangare kenan, daga ɓangaren jami'an tsaro, mutane da ma masu riƙe da mukamai.
Ƙwarai da gaske, kuma dole mu sa tsoron Allah cikin al'amarin da muke yi. Al'umaran da muke yi dole mu sa tsoron Allah, domin me yau kana ganin kana zaman lafiya, to me yasa wani zaman lafiya ne kana so ka dauki motan ka je gida ba za ka iya ba? Saboda haka dole kuma mu hada kai da jami'an tsaro, mu ga nuna musu kaman a ƙauyuka, da domin mutanen a ƙauyuka suke, shi mutumin ƙauye yana da kuɗi ne, amma ai suna yin haka su ci zarafin gwamnati ne ba wai wani abu. Kuma zai kira ga shugabanni kan mu yadda mu ce za mu yi siyasa da lamarin tsaro. Wai ka ce a'a wannan ya kasa, babu maganan kasawa, magana ne da take buƙatar dukka a zo a haɗa kai. Domin me shi mai bindigan nan da ke daji baya da ilimi, bai san na boko ba balle na Muhammadiya, bai san ma wane ne PDP ba wa balle wane ne APC. So zan yi kira ga mu shugabanni, kuma musamman mu 'yan siyasa, mu yi la'akari da haka, mu kaucewa duk abin da zai jawo mana tashin hankali. Musamman muka zo wurin campaign, mu ce za mu yi amfani da maganan tsaro don a ce ba a yi ba, to a gaskiya zai kawo mana rauni wanda zai daɗe ba samu kan wannan al'amarin ba.
Akwai hanyoyi da ake so a biya arewa nan na lamuran da suka shafi sulhu, wasu malamai da sarakuna suna iya bakin kokarin su wajen wannan. Shin duka biyun ya dace a ci gaba da amfani da su ne, wato ma'ana a ciza a hura, ko kuma a yi ta cizawa kawai?
Bature ya ce a yi kinetic ko non-kinetic approach, a ciza a hura. Kamar yaro ne, in ka bashi karas yau, kaga karas din nan bai yi ba sai ka dan bashi sanda ko ka dan rankwashe shi, to ai haka ne al'amarin yake. Abinda Arewa mutane shugabanni musamman sarakai suka dauka na adoyi da za a yi, ake yi, ake kan yi, a ci gaba da yi. Kuma Allah muke roƙa a kullum wa'annan mutanen da suka kauce wa hanya, Allah ya dawo da su hanya, Allah ya shirya mana su, Allah ya shirya mana ƙasar nan baki ɗaya. ba abu bane da yau zaka wayi gari kace ai wani kaza ne ko kuma dan gidan wani kaza ne ko kuma wannan kabila ne wannan abubuwa ya wuce haka kuma dole mu tashi tsaye domin a kullun suna diban mutane suna da cigar da su a cikin wannan abu maganan samun mu mutane abinda za su yi a hannu yana da amfani sosai ba karamin aiki bane amma in dai aka sa kuzarin da uzurin yi to Allah zai ba mu dama mu yi
mun gode dan majalisar dattawa Hamisu Lamido iyantama shigo da bayanan hanyoyin da za a saki hade kan yan arewa da inda kuma ake samun cikas.
Da gwamnati ta tage mai unguwar namu da dakacin namu suna da kula zaka ga duk wanda yazo sai sun san waye. To haka ya kamata a ce ko ina ma ana yi. Sa rage waye nan barna. Sannan tattalin arziki na shanu da ake kashe mana yanzu abin da ya fara a Kudu zaka iya fadar da ni aje a samu shanun Fulani da Hausawa a kashe nake ganin wasu bidiyoyi suna ta trending ana ta kashe wai sai ka dinka tunanin anya ma kuwa gwamnatin kuwa ta sani ita ta kuwa sirri me isa aka kyale wanda ya karya doka a hukunta shi idan ba a hukunci babu yadda za a yi a daina barna idan mutun yawa yarinya taɗe ai hukunci a karara in mutun yayi sata ai hukunci wannan kan wani izo ya maimaita wanda ya kashe wani ai hukunci jama'a su gani domin kar wani shi ma ya zo yayi tsoranci cewa in yayi za a yi masa amma wasu abubuwa sun kutso kai wanda da babu su a kullun a matsayina na Hamisu Lami da iyanta ma ina ta nazari menene constitution din Najeriya shin human right yayi superseding din constitution na Najeriya mutum zai yi barna ga constitution na kasa sai a ce human right ni na yarda da human right amma ya za a human right ya superseding din constitution na Najeriya shin constitution din mu baya aiki ne human right za su danne shi duk da nace na yarda da human right ban yarda a zalunci wani ba ni kaina ina struggle akan kare haƙƙin mutane a duba wanne ne yake da priority din constitution din ku shine base din ku ya kamata a duba a bashi priority mutum ne kisa yayi ikirari duk da akwai salo da hanyar da ake tafi da shari'a amma zaka ga mutum yayi ba a kashe shi ba da mulkin soja in kai kisa kashe ka ake in kai roba ne kashe ka ake sai aka samu sauki ne yawa to inda gwamnatin namu da wakilan mu za su tsaya su duba a ba ne haƙƙi haƙƙin sa ba mu ce ba ma san human right ba ni ina supporting human right a inda ya cancanta amma yau mutum magidanci ne wa ɗan jaririya ta ɗaya ko ɗan shekara bakwai ka ji shi wai an ba da dalilin sa anya a haka ko za mu gyaru malamai suna ta faɗa duk musufin da suke faruwa sakamakon abin da muka aikata ne Allah ba zai bar mu haka ba wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in tsoganta in dan bada dan cewar dole mu daina haɗa kai dole mu daina juna dole mu daina faɗace da juna dole mu daina kyamatar juna Allah ya halicce mu ne mu dan adam ba dan mu rarraba ba sai dan mu fahimci junan mu yayi waccan ja yayi wancan biki yayi wancan kallar sagada garinsa da sanyi da kankara kai yayi ka a zafi wancan yayi shi a inda ruwa yake kai yayi ka a dan dauri wallahi Allah sai ya faɗa a alqur'ani yace yayi mu ne domin mu fahimci junan mu kuma mu tsarkake shi mu san cewa shine Allah haka ya so yayi in ban san bai rabe ba babban je kasar Laraba ba zan san al'adun Laraba in ban je America ba na san America tana karɓar baki tana mutunta baki sabanin yadda idan kana zauna a nan Najeriya za a gaya maka ba sa san ka idan ka je kuma sai ka ga suna san ka suna naje da kaya na gida har hutuna aka rinka kamar na zama wani mai zan faɗa ne wani basaraki tura sai su zo su tsaya kusa da ni a dauke su a hutu suna murna sun ga dan Afrika sun karbe ka su ma in sun zo sai ka karbe su haka ake exchange na culture haka ake musayan culture haka ake musayan addini haka ake samun auratayya kwanan nan dan social media aka zo Kano Baturiya daga America ta zo ta aure shi a social media wannan mutane suna ganin ba daidai bane mu ko muna ganin ta bangaren mu ci gaba ne ya kawo haka kuma ya nuna cewa turawa ba kyamatar mu suke ba tunda har wani daga social media za ta taso ta auri mutum a nan Kano ta tafi da shi hanyar arzikin sa ce haka Allah ya rubuta to dole sai mun yabi da wayannan tsare-tsare in dai bai saba wa shari'ar mu ta musulunci ba bai saba ga mantakewar mu ba haka ne hanya mafita da duniya za ta zo na lafiya a takaicen takaita kenan Malam Nasiru
ba sauraro Da wannan muka kawo ƙarshen shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri full a madadin muryar Amurka ni Nasura da Malika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu dan ku gyara kasar ku da gaskiya